tashi akan ta akwai sakitin kada kuma ka gajiya ba gata aka yi maka da har aka tunani ko mu bayar ka mutu ka bar shi ba shine zai maka amfani a gurin Allah ba kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba abinda bawa zai amfana da shi na dukiyarsa sai abinda ya ci kuma ya kasayar ko ya sanya na sutura ta tsufa ya cire yayar ko ya bayar sai kuma abinda ya bayar dan Allah shi kuma wannan shine zai wanzu shine ranar gobe kiyama zai ganshi a cikin scaling ayyukansa saboda wannan shine dukiyarka da za ta amfane ka ranar gobe kiyama amma ba abinda ka bari ba ba yawan dukiyar da ka tara ba saboda ya kamata a harkar addini kada mu gajiya wajen ciyarwa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama kusan haka suka yi addini ba zai taba ci gaba ba sai da taimako na dukiya shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi ta yabawa sayyidina abubakar saboda irin dukiyarsa da ya rika fitarwa yana bayarwa domin yada addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ma nafa'ani malu ahad ma nafa'ani malu abubakar babu wani wanda dukiyarsa ta amfane ni kamar yanda dukiyar sayyidina abubakar ta amfane ni wannan yasa Allah ta'ala ya yabe shi allazi yu'ti malahu yatazakka وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى التي ولا سوف يرضى شينا بعد دوك يرسى دومي يسعرس على ككا أقولن الله با واني يكي جلن يمسى ساكيا دنيا با با أبن إيسا يكي ونن سيني من يردر أبنججن سا كما الله تعالى زي يبدلش تودا ونن الله تعالى يبيش يدوك كشأن نسى التافن سا saboda haka ya kamata mu sani cewa ciyarwa fi sabilillahi tana ɗaya daga cikin manyan ƙofofin jihadi ma da aka sani wanda zaka je a kashe ka ko ka kashe ba bai kai jihadi na dukiya ɗaukaka ba saboda sai da dukiyar wancan din zai yi shi yasa Allah ta'ala yake gabatar da jihadi bil amwal akan jihadi bil nafs jahidu fi sabilillahi sai ce bi amwalikum sannan ce wa anfusikum saboda al-jihadu bin nafs din ba zai yiwu ba idan babu al-jihad bil mal sai an fitar da dukiya shi yasa wanda zai zo annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita yaki ya zo ba shi da abin hawa ba shi da guzuri ba shi da abin da zai bar wa iyalinsa sai annabi ya ce tafi an dauke masa yaki wala ala alladhina idha ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu min ad-dam'i hazanan an la yajidu ma yunfiqun shi kaga shi kansa wannan ba zai wato ainihin yiwu ba sai an samu dukiya me yasa sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu ya samu gidan aljanna da dukiyar da Allah ya bashi har ta kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ma darra Uthman ma amila ba'd daga yau dukkan wani abin da zai sayyidina Uthman zai yi ba zai cuce shi ba ko da zai yi laifi to yayi hasanat din da za su rufe laifin sa wal ba'u idha balaga al qullatayn la yahmilu al khabath yana da ayyukan sa masu yawa da yayi dan Allah wadanda ko da zai yi sayyi'a tangamiru fi buhuri hasanati za ta nitsi ta dulmiya ta bace a cikin tekun ayyukan sa na kirki saboda haka yana da kyau ƴan uwa kada ka rena kuma abinda zaka bayar kada ka ce kai abinda kake da shi kadan ne don haka kada me yi amfanin sa ka bayar a gurin Allah baya kadan kai ubangiji ta'ala zai karbi wannan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana karbar sadakar dayanku ya renar masa wannan sadakar kamar yadda dayanku yake renan dokin sa ya girma ranar gobe kiyama ya gan manya-manyan lada cikin mizaninsa yana tunanin yaushe waɗannan ayyuka ce ai sadakar da kai ce a lokaci kaza a rana kaza a gu kaza saboda haka yana da kyau mu ci gaba da taimakawa addinin Allah wannan a yanzu ba kada wani abin da ya kai jihadul kalima maganar da za a faɗa ta gaskiya ya zama ka yi sanadiyar wa fantsamar wannan magana ta shiga ko ina da ina kuma ba za ka san tasirin wannan abu da ake yi ba sai ka fita waje ka je ka ga mutane ka haɗu da mutane ka ga yadda suke murna suna addu'a to duk wanda zai ji wani karatu a sanadiyar kai yayi addu'a to kana da lada kana cikin wannan addu'ar tashi don haka ba wai mu da muke zama a gaban ku muna karantawa ba kai wai mu kade muke tashi da ladan wanda duk zai yi sanadiyar tafiyar wannan magana ta Allah da duk inda za ta shiga ya zama shi yana da akwai kobansa da taransa a ciki to fa Allah ba zai bar shi haka nan ba yana da gwaggwaban kamasho a ciki kuma ba wai na waza a iba a bashi ba shi ma nashi zaman kansa yake sauraka la yanqusu zalika min ujurihim shay'a haka dauka tsakura za a baka ba tsakuran maka za a yi ba naka mai zaman kansa yake Allah ya ba mu ikon taimakawa bismillah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim
to ai da ta kuskace
a
to ni wanda za a yi fada za mu yi
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا
wannan shine darasin mu na 79 ba na 8 ba kamar yadda muka faɗa da farko kuma muna ƙara gabatar da jajan mu ga ƴan uwan mu na kasuwar Kurmi wanda gobara ta same su suka rasa dukiyoyin su muna fatan Allah ta'ala ya bar musu da mafi alkhairin abinda suka rasa kuma Allah ta'ala ya tsare gaba yana da kyau a ci gaba da daukan asbab a dauki al-asbab al-madiyya wal-ma'nawiyya a dauki asbab al-madiyya ta yadda za a kaucewa dukkan wasu hanyoyi waɗanda suke zama sanadiyar samuwar waɗannan gobara sawa'un abu ne da za ka iya gani ka taɓa a ɗauki mataki wajen samar da kariya haka nan al-asbabul ma'nawiyya shi ma wannan yana da kyau a ɗauka ta hanyar addu'a da komawa ga Allah da tuba zuwa ga Allah waɗannan abubuwa duk suna daga cikin abin da ya kamata a riƙa yi domin Allah ta'ala ya kare mu daga irin waɗannan musibu ya tsare mu daga gare su Allah ta'ala ya ce wa qala allazina la ya'lamuna law la yukallimuna Allahu aw ta'tina aya kuma waɗanda ba su da ilimi suka ce law la yukallimuna Allahu me zai hana Allah ba zai yi mana magana ba aw ta'tina aya ko wata aya ta zo mana Allah ya ce kazalika kamar haka ne qala allazina min qablihim waɗanda suka gabace su suka faɗa misla qaulihim irin wannan maganar ta su tashabahat qulubuhum zukatan su sun yi kama da juna قد بينا الآيات لقوم يوقنون حقيقة من يبيان آيوي دلا دلا قمتانا دسكي دسكن كنشي وادا يكيني ونشي وانا آير بس مغانا ما في إنغانشي تنا مغانا ني أكن كافر الله رباوا كمار يند ديوا دا جكي مغا باتا سكا فتي سكا چي كافر الله رباوا سوسكا جيا وأن نبي صلى الله عليه وآله وسلم سكا چي بزاسي إيماني دشيبا حارسي سوما كودي أي مسوهي ai musu wahayi irin yadda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi lan nu'mina laka hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah ko lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah ba za mu yi imani ba har sai an ba mu irin abinda aka bawa manzannin Allah wato su ma sai an aiko musu da mala'ika ya kawo musu wahayi na littafi sannan za su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma sai sun ga Allah ta'ala wanda suke faɗa laula unzila alaina alainal malaikatu aw nara rabbana me zai hana ba za a aiko mana da mala'iku ba ko kuma mu ga Allah ta'ala ido da ido to shine Allah ta'ala yake faɗar irin wannan abin da suke yi na wauta da rashin hankali suna neman annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo musu aya ko dai aya ta wahayi ko kuma aya ta mu'jiza shine suna neman annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu wasu abubuwa waɗanda suke ganin rashin yin waɗannan abubuwa dalili ne da yake nuna shi ba annabin Allah bane to Allah ta'ala kuma ya gaya mana cewa waɗannan mutane da irin wannan masu irin wannan tunani waɗanda suke da irin wannan taurin kan kowace irin ayar ma da za a ba su ba za su yi imani ba saboda abin ba magana bace ta hujja idan hujja ce sun ga hujjoji na zahiri shi karan kansa annabi sallallahu alaihi wa sallam rayuwarsa kadai mu'jiza ce rayuwarsa kadai aya ce mutum mai hali da dabi'a da ladabi da hankali da gaskiya irin sa ba zai yi wayo Allah ta'ala ƙarya ba to kasancewar Allah ta'ala ya sanya annabcin sa a tare da shi ya saukar da wayoyin sa gare shi wannan alama ce da take nuna wannan zabin Allah ne innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minu walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarau al'azab al'alim lace amma batun aya ba wai ita ce za ta sa su yi imani ba babu abinda zai sa su yi imani har sai idan sun ga sai lokacin da za su ga azaba karara wato ubangiji ta'ala ya aiko musu da azaba ido da ido su ganta gadangadan to a lokacin ne za su yi imani kuma imanin su ba zai yi amfani ba Allah ce kazalika qala allazina min qablihim mithla qawlihim kazalika wato kamar haka ne wato irin wannan magana da suka faɗa waɗanda suka gabace su irinta suka faɗa mithla qawlihim kwatankwacin maganar su wannan mithla qawlihim taukid ne karfafa waccan magana ce ta kazalika ai kazalika mithla hadhal qawl irin wannan maganar tasu haka nan waɗanda suka gabace su suka yi suka faɗa mithla qawlihim daidai kwatankwacin wannan maganar tasu suka ce wa annabi Musa alaihi salam lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra suka ce wa annabi Musa alaihi salam ba fa za mu yi imani da kai ba sai mun ga Allah ta'ala baro-baro to Allah ya ce to wannan abin da suka faɗa yana nuna rashin ilimi yana nuna jahilci kuma wanda yana nuna cewa dukkan mutumin da zai san gaskiya amma yake faɗa da ita yake jifa da ita to wannan jahili ne kuma babu jahilcin da ya kai wannan Allah ya ce tashabahat qulubuhum zukatansu sun yi kama da juna wato zukatan mushrikan larabawa dinnan da suke yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam irin waɗannan tambayoyi na kwakwa zukatansu sun yi kama da zukatan waɗanda suka gabace su cikin kafirci sun yi kama da zukatan waɗanda suka gabace su cikin tsaurin kai da taurin kai kamar yadda Allah ta'ala ya ce kazalika ma atallazina min qablihim bir rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bihi bal hum qaumun taghun Allah ya ce haka nan kamar haka ne babu wani wasu waɗanda suka gabace su ba wani manzo da zai zo musu face sun dube shi sun ce da shi matsafi ne ko mai tabin hankali ce haka suka riƙa yi wa junansu wasiya ne idan wannan tsare kun za su mutu su yi wa na gabansu wasiya su yi wa ƴaƴansu ƴaƴa su yi wa jikoki ko kuma a'a menene Allah ya ce a'a ba haka bane qaumun hum qaumun taghun su dai mutane ne masu dagawa masu ainihin ƙetare iyaka saboda haka zukatan kafirai na kowane zamani na kowane lokaci iri ɗaya ne to saboda zukatan sun zama iri ɗaya shi yasa maganganun su ko da yaushe suke zama iri ɗaya wannan shi yake nuna maka cewa ita zuciya ita ce center nan ce nan ne cibiya daga nan ne dukkan wasu ayyuka da gaɓoɓi suke yi nan suke samo umarni zuciya ce take sarrafa su idan zuciya ta gyaru to sauran jiki ma zai gyaru idan zuciya ta lalace to komai ma zai lalace kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisin An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhu to idan da zaka kula da irin wannan maganganu da waɗannan kafiran suke yi ka dubi kuma yadda yanzu makiya Allah suke yi wa wato gaskiya to zaka ga cewa akwai kamanceceniya domin magana iri ɗaya ce na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam idan sun gamu ne za su rika musu izgili idza ra'awhum qalu inna haula ila dhalluna ce kun ga dai batattun ga sunan to haka nan a kowane zamani zaka ga waɗanda suke rike da alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ana musu izgili cewa mutane ne waɗanda suke masu tsauraran ra'ayi yanci baya masu dangalallen wando masu gemun kaza masu kaza to duk maganar iri ɗaya ce tashabahat qulubuhum Allah ta'ala ya gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama yayin da suka matsa masa da neman sai ya kawo musu wasu ayoyi ko wasu mu'jizozi waɗanda za su gani sannan su yadda shi manzon Allah ne suka matsa masa wannan Allah ta'ala ya ce masa kazalika kamar yadda suka yi maka dinnan haka suka yi wa annabawan da suka gabace ka ba wai kai ne farau ba kakka ɗauka kamar kai kadai ne mutanenka suka tsane ka kai kadai ne mutanenka suke maka irin wannan cin zarafi a'a kazalika qala allazina min qablihim haka nan waɗanda suka gabace su ma suka faɗa don haka wannan zai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu tasliya wato kamar lallashi ne Ubangiji Ta'ala yake masa domin ta musiba idan ta samu mutum kuma ba shi kadai ta sama ba to ya tafi zama da sauki akan cewa shi kadai ne a cikin wannan musiba sauran kowa da kowa ya kubuta da garita Allah ce qad bayyanal ayati liqaumin yuqinuna kuma hakika mun yi bayanin ayoyi ga mutanen da suke masu yaqini wato Ubangiji Ta'ala yana cewa ya bayyana ayoyi ya fito da su karara aya anan al-ayat jam'i ne na aya aya kuma tana nufin alama wacce take nuna wani abu na musamman dukkan wata alama da take nuna madlul kullu alamatin tu'ayyinu madlulaha fahiya tusamma aya duk wani abin da zai nuna wani abin da yake karkashin sa to wannan abin ana kiran shi aya saboda haka aka ce ayatullah ana nufin alamomin da suke nuna samuwar Allah ko suke nuna kadaitar Allah ta'ala wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu komai ka duba zaka ga cewa akwai ayar Allah ta'ala a cikin sa wacce take nuna cewa Allah ta'ala guda ɗaya ne shi kuma kadai ya cancanci a bauta masa Allah ce qad bayyanal ayat mun bayyana dalilai waɗanda suke tabbatar da gaskiyar manzanninmu abinda ba ya da buƙatar sai an sake yin wata tambaya ta musamman ko an da yabi ƙari akan abinda muka bayyana Ubangiji Ta'ala yayi bayanin wannan dalla-dalla amma ba kowa ne ke fahimtar haka ba sai wanda yake da yaqini wanda ya gaskata wanda yawa manzannin Allah Ta'ala biyayya ya fahimci abinda manzannin Allah suka zo da shi daga Allah Tabaraka wa Ta'ala shi yasa ya ce liqaumin yuqinuna wanda yana da alaka da wannan jar wa majrur yana da alaka da fadarsa bayyana wato mun yi bayanin wannan amma gawa su ne ga mutanen da suke da yaqini mutanen da suke da sakankan cewa su ne suke amfana da wannan ayoyin al-iqan abinda ake nufi da al-yaqin shine mutun ya samu wani ilimi ya samu wata gamsuwa a cikin zuciyarsa wanda babu ko sofanan shakka a ciki babu wani sofanan shakka a cikin zuciyarsa wannan shi ake kira yaqini to anan Allah Ta'ala yana ishara zuwa ga cewa babu wani wanda yake amfana daga ayoyin Allah sai waɗanda suke da irin wannan yaqinin amma waɗanda ba su da yaqini to ba za su taba amfanuwa da ayoyin Allah ba sai dai su kasance kullun wa hum fi raibihim yataraddaduna suna cikin shakkun su suna kai kawo suna dimuwa amma wanda yake da yaqini to wannan shi zai fahimci ayoyin Allah kuma imanin sa ya rika hauhawa ya rika karuwa wallazina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum Allah ya ce waɗanda suka shiriya Allah zai ƙara musu shiriya kuma ya ba su taqawarsu anan ibnu ashur rahimahullahu ta'ala yayi bayanin wato jawabin da Allah ya bawa mushrikai bisa maganar da suka yi cewa laula yukallimunallah me zai hana Allah ba zai mana magana ba me ya hana Allah ba zai mana magana ba to ina jawabin yake wace ansa ina ansar take a cikin ayar to yake cewa zai iya daukan fuska guda biyu fuska ta farko ta zama jumlar da take cewa kazalika qala allazina min qablihim da zama ita ce ansar wato laula suka ce laula yukallimunallahu aw ta'tina aya me ya hada Allah ba zai mana magana ba ko kuma wata aya ta zo mana to ansar su shine kazalika qala allazina min qablihim kamar maganar nan tasu ita ce maganar da waɗanda suka gabace su cikin kafirci suka faɗa wato anan Allah Ta'ala yana kwatanta halinsu da halin kafiran da suka gabace su cewa halin iri ɗaya ne kamar a ce da annabi sallallahu alaihi wa sallama ka kawar da kai ka yi watsi da su waɗannan mutanen ba su cancanci ka tsaya ɓata lokacinka wajen ba su ansa ba ba su kai martabar waɗanda har Allah zai yi magana da su ba domin waɗannan mutane ba mutane ba ne ma da suke fahimtar abinda Allah Ta'ala ya saukar na Al-Qur'ani domin Al-Qur'ani ai shi ne mafi girman ayar da Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wa sallam suna gani gashi nan yana karanta Al-Qur'ani safe da yamma kuma yana kalubalanta su da shi akan cewa su kawo wani abu kwatankwacinsa kuma sun kasa ashe wannan bata ishe su aya ba tunda har sun kasa fahimtar wannan ko wannan bai ishe su aya ba to kai watsi da su ka rabu da su waɗanda suka gabace su ma haka suka faɗa ta shabahat qulubuhum wannan zai zama jumla ce ta kaririya wato ana ƙara tabbatar musu cewa haka zukatansu ne iri ɗaya sai ya zama jumlar qad bayyana lakumul ayat jumla ce ta'liliya kamar ana bayanin wato me yasa za a kawar da kai ba sai an ba su ansa ba, a kawar da kai a kyale su domin Allah ya riga yayi bayanin ayoyi baro-baro, to kuma me suke so a zo musu da shi na Allah ta'ala ya yi magana da su sannan su yadda? Don haka waɗannan ba su cancanci a saurare su ba. Zai iya yiwuwa kuma jumlar qad bayyana al-ayat ya zama shine ansar, ya zama na qala allazina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina aya, ansar wannan maganar shine qad bayyana al-ayat liqaumin yuqinun, ai ban yi bayanin ayoyi ga mutanen da suke, wannan shine ansar ta su. Sai ya zama jumlar كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم تشابهت قلوبهم جملة معترضة أتو جملة كذا أكجيتشيو تسكان جملة سكان وانشن طلب ناس بقاتة سكان إيمانكم أنصر الله تعالى باسو أكجيتشيو دوان جملة معترضة واتو كمر الله تعالى هنا تشيوا أي آية سكين إيما أي تازو مسو إتشي سوني آيوين القرآني sai dai ba kowa yake fahimtar wannan ba sai mutanen da suke da yaqini, ba irin ku ba ku waɗanda ba ku da fahimta, amma idan da kuna da fahimta ai alqur'ani ya ishe ku mu'jiza, ya ishe ku ya zama aya, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alaihim inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun. Allah ce yanzu bai ishe su ba, awalam yakfihim bai ishe su ba, bai ishe su hujja ba, bai ishe su dalili ba, bai ishe su mu'jiza ba, anna anzalna alayka alkitab mun saukar maka da littafi yutla alaihim wa ake karanta musu suna ji, wannan bai ishe su ba, inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun, amma a cikin wannan akwai rahama da kuma wa'azi ga mutanen da suke da imani. Saboda haka aka watsar da su ba tsaya an bata lokaci akan yi musu ansar maganar su ba, saboda maganar da suke faɗa din nan abu ne wanda kowane mai hankali zai fahimci ba ta da kyau. Wa qala allazina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almalak malaikata aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa ata'u utuwan kabira. Allah ta'ala ya ce waɗanda la yarjuna liqa'ana ba sa kyakkyawan fatar haduwa da mu ranar gobe kiyama, suna buɗe baki suna cewa laula unzila alaina almalaika, me zai hana ba za a saukar mana da malaika ba, aw nara rabbana ko mu ga ubangiji. Allah ce laqad istakbaru fi anfusihim, anan ba tsaya an bata lokaci wajen ba su ansa ba, sai aka faɗi kawai halin su da suke da shi da sifar da suka siffanta da ita, wace ita ce take sa su irin waɗannan wannan babatu suke wannan magana marar hankali. Laqad istakbaru, sun yi girman kai ne, fi anfusihim ga kawunan sun yi girman kai ne, wa atau utuwan kabira, sun kuma taurarewa suke mai girma, shi yasa har suke irin wannan magana. Sannan Allah ta'ala ya ci gaba da cewa inna arsalnaka bil haqqi,
inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim.
Inna arsalnaka, lalle mu mun aiko ka bil haqqi da gaskiya, bashiran wa nadhira, kana mai bushara kuma mai gargadi. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم, ما ذا أتنبيك ما جمد متاني دمتاني دمتان متا وتجمد يوم متا. وبنجي تعالى إن أرسلناك حقيقة من أيكوكا, حقيقة من أيكوكا دمي مك أيكوكا سيبا أفعل أبا أبنا أبا وقولوا مك أيكوكا سيبا أفعل أبا أكشافي المرسل إلي دمي دمي يا جمي قوة قوة من أيكوكا قولوا وقولوا قوة, domin annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne zuwa ga duk duniya gaba daya, sabanin sauran annabawa da ake aiko su zuwa ga mutanen su kadai. Allah ya ce inna arsalnaka bil haqqi, hakika mun aiko ka da gaskiya. Alba din nan za ta iya kasance ba'un lil musahaba ko lil mulabasa, wato inna arsalnaka mutalabbisan bil haqqi, mun aiko ka kana dauke da gaskiya, wato abinda kake dauke da shi kana dauke da gaskiya. Ko ya zama inna arsalnaka bil haqqi ce lil musahaba ko lil mulabasa, lil musahaba ay arsalnaka anna irsalaka haqqun, aiko ka da muka yi gaskiya ne, ko kuma abinda muka aiko ka da shi gaskiya ne. Duka ma'anonin biyu ma'anoni ne masu kyau. Allah ta'ala ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da gaskiya, kuma aiko annabi sallallahu alaihi wasallama shi kansa gaskiya ne bashiran wa nadhiran kada mai bushara kuma kada mai gargadi Allah ta'ala ya hada masa kasancewarsa mai bushara kuma mai gargadi domin abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na wahayi ya kunshi umarni ya kunshi hadi ya kunshi umarni wanda ya bi wannan umarnin ga bishara nan ta aljanna annabi yana yi masa wa nadhiran kuma ya kunshi gargadi wanda shine hadin da ake yi masa na kada ya karkata ko ya aikata abinda Allah ta'ala ya hana in ko ya kuskure yayi to akwai kuma gargadi da fadawa ko shiga wutar Allah subhanahu wata'ala saboda haka kaga al-bishara tana da alaka da umarni sannan an-nizara tana da alaka da hani wanda kuma waɗannan sune abinda Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi ya aiko shi da if'al da la taf'al yi kaza kada kai kaza yi kaza kada kai kaza saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama mai al-bishir ne ga masu tsoron Allah waɗanda suke aikata ayyuka na ƙwarai cewa suna da lada wa yubashiru alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada yana yin bushara ga waɗanda suke ayyuka na ƙwarai cewa suna da kyakkyawan lada wanda kuma za su shiga cikin sa su dawwama har abada sannan yana gargadi ga kafirai cewa akwai wata wuta da Ubangiji ta'ala zai jefa su a ciki kullama nazijat juluduhum badallahum juludan ghayraha liyadhuqul azab wutar da Allah zai jefa su cikin ta duk sanda fatar jikin su ta zagwanye ta narike saboda kuna saboda zafi saboda azaba badallahum juludan ghayraha sai mu canza musu wasu fatun daban sababbi liyadhuqul azab dan su cigaba da dandanar azaba al-allama nasiru sa'idi rahimahullahu ta'ala cikin tafsirin sai yana cewa wannan ayar duk da cewa aya ce takaitacciya inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira yace to ta kunshi wato dalilai waɗanda suke nuna gaskiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama da ingancin abin da yazo da shi na risala Allah ce inna arsalnaka bil haqqi haƙiƙa mun aiko ka da gaskiya bashiran wa nadhiran kana mai bushara kuma kana mai gargadi to wannan ya kunshi ayoyin da Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama da su wanda yace suna komawa zuwa ga abubuwa guda uku ne abu na farko shi aiko shi din karan kansa nafsu irsalihi sallallahu alaihi wa sallama abu na biyu sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shiriyarsa da halinsa na ƙwarai da ɗabi'unsa masu kyawu abu na uku kuma sanin abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi na alqur'ani da kuma sunnarsa sallallahu alaihi wa sallama abu na farko da na biyu wato aiko shi aiko shi kansa kan shi aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama din da kuma abin da ya shafi sirarsa wannan sun shiga karkashin fadar Allah inna arsalnaka haqiqa mun aiko ka shi kuma na uku wanda shine sanin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na alqur'ani da sunna shi kuma ya shiga karkashin fadarsa bil haqqi da gaskiya ce bayanin abu na farko da na biyu bayanin abu na farko wanda shine aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama yace abu ne sananne an san halin da duniya take ciki kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama da irin abinda mutane suke kai na bautar gumaka ko kuma bautar wuta ko kuma bautar wato wani ba Allah ba bautar cross da yadda suka aka canza addinan da Allah ta'ala ya saukar na yahudanci da nasara har ya kasance duniya tana rayuwa cikin duhu kirin na kafirci kuma kafircin da ya game ko ina da ina gabashin duniya da yammacinta kudancinta da arewacinta babu waɗanda suke kan gaskiya sai ƴan kaɗan ƴan baƙaya min ahlil kitabi wanda su ma kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun ƙare kuma abu ne sananne cewa Allah ta'ala bai halicci bayinsa yayi halitta idan ya bar halittarsa haka nan saka kai ta cigaba da rayuwa a cikin irin wannan yanayi ba don haka ba zai bar su haka ba domin shi hakimun ne alim kuma sannan rahim ne ba aikinsa cike yake da hikima sannan yana sanar da dukkan abin da yake gudana a cikin halittarsa ala ya'lamu man khalaqa wanda yayi halitta ba zai san me yake gudana a cikin ta ba ko kusa Allah ya sani sannan kuma ubangiji mai rahama ne rahamarsa ba za ta sa za ta hana ubangiji ta'ala ya bar mutane su ci gaba cikin rayuwa cikin irin wannan da zamana dukkan wani haske na annabci ya buci babu wata fitila ta annabci da take haskakawa a cikin duniya a lokacin. Mutane suna tafa gamniya da irkaniya a cikin duhun jahilci. Rahmar Allah ba za ta sa ya bar su haka su ci gaba da rayuwa haka ba, har alkiyama ta shi kuma ita kafirci tun daga wancan lokacin. Ubangiji ta'ala rahmarsa ta gudana cewa ba zai bar bayansa cikin irin wannan ba, dole sai ya aiko musu da wani manzo wanda zai kawo musu fitilar da za ta haskaka su, da za ta fito da su daga cikin duhun jahilci. Saboda haka Allah ta'ala ya nufi ya aiko da wannan manzan wanda yake mai girma, wanda ya zo yana umarta su da su bauta wa Allah mai rahama, wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi. A lokacin da Ja'far ibn Abi Talib ya tsaya gaban An-Najashi Malikul Habasha, yayin da Qurayshawa suka so su zuga Najashi ya koro waɗanda suka yi hijirar farko zuwa Habasha, a lokacin da ya tambaye shi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, me yace masa? Yace mu mun kasance mutane ne da muke rayuwa a jahiliya, mai ƙarfinmu yana murƙushe mara ƙarfi, muna bautar wani Allah, muna bautar gumaka ba Allah ba, muna wato abinan datsa zumunci, muna katsa zumunci, ba ma sa da zumunci, ba mu san wani abu sallah ba, muna yaƙe-yaƙe a junanmu, muna shan giya, muna cin riba, muna zinaci-zinaci, eh ta faɗan irin abubuwan da suke a jahiliya. Ya ce a haka muke, sai Allah ta'ala ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wa sallam. Ya zo ya ce da mu bar bauta wa kowa sai Allah, mu bauta wa Allah shi kaɗai. Ya hana mu shan giya, ya hana mu kashe ran ba bisa gaskiya ba, ya hana mu zinaci, ya hana mu kaza, ya hana mu kaza. Ya yi ta faɗa ya umarce mu da sallah da azumi da sada zumunci da zakka da sadaka. Saboda haka sai muka bi shi. Wato wannan yana nuna maka yadda rayuwar take kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam. To aiko shi sallallahu alaihi wa sallam a cikin irin wannan yanayi zai nuna wa mai hankali cewa eh wannan abu gaskiya ne, wannan abu gaskiya ne. Kuma babbar aya ce da take nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ne da gaskiya daga Allah. Abu na biyu, wanda duk ya san annabi sallallahu alaihi wa sallam cikakken sani, ya san sirarsa, ya san shiriyarsa kafin Allah ta'ala ya aiko shi, ya san yadda ya taso a cikinsa cikin kamala wacce take kamala wacce take ta ɗabi'a, kamala ta sihofi. Sannan kuma bayan Allah ta'ala ya aiko shi, ya ƙara samun wata kamala akan kamalarsa ta farko, ya ƙara samun makarimul akhlaq da wata tarbiya ta musamman da Allah ta'ala ya yi masa akan tarbiyarsa ta farko. Wanda ya san wannan, ya san sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ciki da waje, zai san cewa lalle abin nan da ake gani tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam na kyawawan ɗabi'u ne da babu wanda zai sifanta da su sai Annabi. Ɗabi'u ne irin da annabawa kammalallu waɗanda Allah ta'ala ya kammala halittarsu, ya kammala tarbiyarsu. Domin Ubangiji ta'ala yakan sanya sifofi kansu su zama dalili ne da suke nuna masu sifofin, su nuna gaskiyarsu ko ƙaryarsu. Wani daga ganinsa, kana ganin kamanninsa da ɗabi'unsa da zaka san cewa maƙaryaci ne. Wani kuma kana ganinsa, kana jin maganganunsa da ɗabi'unsa zaka gane cewa mai gaskiya ne. To wanda duk ya san sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tha da sirarsa ba'da al-bi'tha, zai tabbatar da cewa babu wani wanda zai sifantu da wannan sifa ko waɗannan sifofi sai wanda yake annabin Allah manzo. Abu na uku shine sanin abinda Allah ta'ala ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wa sallam da shi, wanda Ubangiji ta'ala ya ishara zuwa gare shi cikin fadarsa bil haqqi, wanda ya kunshi shari'a ta shari'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da ita ta musulunci, wadda ta kunshi alqur'ani, ta kunshi sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam, ta kunshi ba da labarurruka na gaskiya sawa'un waɗanda suka wuce ko kuma wani abin da zai zo nan gaba, ta kunshi kyawawan umarni, duk abin da yake ciki na umarni abu ne mai kyau, abu ne da yake kunshe da adalci. Wa tabbat kalimatu rabbika sidqan wa adlan, ai sidqan fil akhbari wa adlan fi ahkami, sidqan fil akhbar, duk abin da Allah ta'ala ya bada labari a cikin littafinsa a bisa harshen annabinsa sallallahu alaihi wa sallam sawa'un labaran al'ummomin da suka wuce ko wasu abubuwa da za su zo nan gaba na ashiratus sa'a, alamomin alkiyama ko fitintunu ko yaƙe-yaƙe da annabi sallallahu alaihi wa sallam zai bada labarin faruwarsu ko abinda zai faru bayan mutuwa, wanda duk ya ji wannan zai tabbata da cewa wannan gaskiya ne. Maganar Allah ta cika ta fuskar gaskiya, sannan wa adlan ta cika ta fuskar adalci. Abinda Allah ta'ala zai yi umarni da shi ko yayi hani, gabarinsa adalci ne. Yinsa shi ne zaman lafiyar ɗan adam, ƙin yinsa shi ne shiga ta wato shiga garari da shiga kuma halin na ƙaƙani kayi. Haka nan abinda Allah ta'ala zai hana, barin abin da Allah zai hana shi ne zaman lafiya. Aikata abin da zai hana kuma shi ne shiga tashin hankali. Dan adam bai samu kanshi cikin halin ƙaƙani kayi ba sai da ya kauce wa tsarin da Allah ta'ala ya yi masa na rayuwa. To waɗannan abubuwa guda uku duka sun shiga ƙarƙashin wannan jumla, inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira. Bashiran kana mai bishara ga wanda ya maka da'a cewa zai samu sa'ada a nan duniya, zai samu sa'ada a lahira. Wa nadhiran kana kuma gargadi ga dukkan wani wanda ya saba maka cewa zai tsiyace ya halaka, halaka ta duniya da halaka ta lahira. Allah ce wala tusalu an ashabul jahim, kuma ba za a yi maka tambaya ba game da ƴan wuta. Anan akwai qira'a guda biyu waɗanda suke dukkan su qira'o'i ne mutawatirai. Qira'ar jumhur, wato mafiya yawa daga cikin malaman qira'a goma din nan suna karanta ta kamar haka: wala tusalu an ashabil jahim, wato la anan sai ta zama la ce nafiya, la ce nafiya, la tusalu, ma'ana ba za mu tambaye ka ba ya rasulullah game da kafircin wanda ya kafirce maka. Fa inna ma alayka albalagu wa alaina alhisab, kai dai abin da yake akan ka shine ka isar da sako, mu kuma mu ne za mu tsiye waɗanda aka aiko din nan mu tambaye su sun ji sakon da aka aiko musu kuma sun bi ko sun kibi. Fala nas'alanna allazina ursila ilayhi wa la nas'alanna almursalin, kamar kuma yadda Allah ta'ala yake cewa fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alaihim bimusaitir, kadai yi wa'azi ka tunatar, kai ba wani bane face mai tunatarwa. Lasta alaihim bimusaitir, kai ba mai nuna ƙarfi bane akan su. Wato annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai aiko shi ba dan ya tursasa wa mutane. Afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin, ce zaka tursasa wa mutane ne har sai sun zama mu'minai? Saraka wannan ba aikin ka bane, kai abin da yake kanka kai wa'azi. Nahnu a'lamu bima yaquluna wama anta alaihim bijabbar fadhakkir bilqur'ani man yakhafu wa'id, ce mun san duk irin maganganun da suke gaya maka na zage-zage da ɓaci da ƙazafi da ƙarerai da irin sifofin da suke jifanka da su, mun sani. Na ce muna mun kowa sanin wannan. Wama anta alaihim bijabbar, kai ba mai tilasta musu bane, Allah bai aiko ka ba ka tsaya a kansu ka tilasta musu dole su yi imani. Abinda dai za ka yi shi ne ka ɗauki alƙur'anin nan ka yi ta musu wa'azi da shi. Fadhakkir bilƙur'ani man yakhafu wa'id, wanda yake jin tsoron narkona yake jin tsoron azabata. To wannan shi ne ma'anar wala tus'alu an ashabil jahim, ba za a tambaye ka ba game da su a ce ya aka yi ka bar su ba su yi imani ba, Allah ba zai tambaye ka da wannan ba, kai dai ka isar, kuma ka isar. Allah ta'ala ya shaida cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya isar da sakon da Allah ta'ala ya koshi da shi, kamar yadda ya tsaya a cikin hajjatul wada yake cewa ala hal ballagt ala hal ballagt ala hal ballagt allahumma shahad allahumma shahad. Qira'a ta biyu ita ce qira'a Nafi' da Yaqub, wanda su kuma suke karanta ta wala tas'al da fathar ta da kuma daure karshen kalmar, wato daure lam. Wala tas'al, la din ta zama annahiya ce. Wala tas'al, kama Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam, la tas'al an ashabil jahim, kada ka yi tambaya game da ƴan wuta, kada ka ce za ka yi tambaya game da waɗanda suka kafirce maka suka saba maka masu rai cewa yaya za a yi da su. Allah ta'ala shi ya san yadda zai yi da su, tana yiwa Allah ta'ala ya canza musu zukatansu daga abin da suke kai na kafirci su yi imani, tana yiwa kuma su mutu akan kafircinsu. Don haka ba tambaya akan su ba naka bane, kai dai kawai ci gaba da wa'azi. Shine wala tas'al an ashabil jahim, kakka yi tambaya akan su, tana yiwa Allah ta'ala ya ɗauke wasu daga cikinsu ya shigar da su musulunci, kuma haka ɗin ta faru. Ubangiji ta'ala ya sa wasu daga cikinsu suka musulunta, su Khalid ibn al-Walid ibn Amr ibn al-As, irin su Safwan ibn Umayya, irin su Ikrima ibn Abi Jahl, irin su Muawiya ibn Abi Sufyan, irin su Abu Sufyan din kansa, irin su Hayl ibn Amr manya-manya waɗanda da can da su aka yi ta fafatawa aka yi ta taɓurza kuma da ƙarshe dai suka yi imani suka bi annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya mutu daga cikinsu bisa kafircinsa da saban Allah ta'ala kada kama ɓata lokaci wajen tambaya akan wani hali yake ciki yanzu wannan yana daga cikin ma'ana ita ce tafi zama zahiri game da ƙira'a ta biyu wala tas'al an ashabil jahim kada ka tsaya tambayar ƴan wuta wani hali suke ciki wannan dan a nuna maka girman abin da suke ciki na azaba azabar da suke ciki ta yi girma saboda haka kakka ma tsaya kana tambayar wani irin hali suke ciki kakka bata wa kanka lokaci game da wannan tunani domin irin halin da suke ciki da azabar da Allah yake musu yafi karfin hankali ma ya fahimce ya fahimce ta ko ya riske ta saboda haka kamar ana magana ne kace la tasal an fulan kakka tsaya bata tambaya bata bakin ka wajen tambaya game da wane ai ya kai duk inda baka zato kan ma ka tsaya ka tambaya ai ya kai duk inda kake zato to la tasal bisa qira'a la tasal an ashabil jahim ibn mas'ud ya karanta ayar walan tusala an ashabil jahim ubay ibn ka'ab shi kuma wa ma tusalu wanda dukkan su ma'anar su zasu yi daidai da ma'anar qira'a ta farko da zama cewa an kore wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi ba wanda za a tambaya bane game da abinda ƴan wuta suke ciki Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi sahihi daga Ata ibn Yasar yake cewa na hadu da Abdullahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma nace da shi ba ni labarin sifar annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin at-Taura sai yace kwarai kuwa akwai sifar sa a cikin at-Taura Allah ta'ala ya sifanta shi a cikin at-Taura da wani sashin sifofinsa a al-Qur'ani a cikin alqur'ani Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiy inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira ya kai wannan annabi lalle mun aiko ka kana mai shaida kana mai bushara kana mai gargadi to haka nan a cikin at-taura ma akwai irin wannan inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa hirzan lil ummiyina kana mai tsaro ga waɗannan laraba wanda ba su iya karatu da rubutu ba أنت عبدي ورسولي كي باوى ناني كما منزونا سميتك المتوكل ناسا مكسونا ميلوغروغ الله ليس بفضل ولا غليظ كي بامي ككوسا زوجي بامي ككوسا زوجي بامي ككوسا هالي با ولا سخاب في الأسواق بامي هيانيا أكاسوا النيبا وكي تكنت هيانيا هيا أكاسوا فابني ميكوبا ولا يدفع بالسيئة الحسنة هو لا يدفعوا ولا يدفع بالسيئة السيئة باء يمس ممونا أبو يراما يساكا ممونا ولكن يعفو ويغفر ينا أبوى ينا يافيا ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء ألا بذكر بلن سبسيا سيد ونن هنير كركتتيا هنير النبي إبراهيم da aka karkace aka batta aka koma ana bautar gumaka da sunan ana bin addinin annabi Ibrahim sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bi kadda wannan hanya bi an ya kulu la ilaha illallah mutane su ce babu abun bauta da gaskiya sai Allah wa yaftahu biha a'yunan umya ya bude makafin idanuwa da su wa adhanan summa da kuraman kunnuwa wa quluban gulfa da zukatan da suke arifi Ubangiji ta'ala ba zai karba ran annabi sallallahu alaihi wa sallam ba sai waɗannan abubuwa sun tabbata haka Abdullah ibn Amr ibn al-As yake fadawa Ata ibn Yasar cewa haka sifarsa ta zo a cikin at-Taura haka Allah ta'ala ya bayyana sifarsa a cikin at-Taura da wani sashin abin da ya bayyana a cikin al-Qur'ani wanda shi ne suke boyewa shi ne suka yi ta goge shi suna cancanza shi suna jinjirkita shi suna sake musu kamanni dan kada a ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ake nufi Allah ya ci gaba da cewa walan tarda anka al-yahudu
walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna
Allah ya ce walan tarda ankal yahudu walan nasara, kuma yahudawa da ma nasara ba za su taba yarda da kai ba, hatta tattabi al-latahum, har sai ka bi addinin su. Qul, kace inna hudallahi huwal huda, lalle shiriyar Allah ita ce shiriya. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, kuma lalle tabbas idan har ka bi san zuciyar soyayyen zuciyar su, ba'da allazi ja'aka min al-ilmi, bayan abin da yazo maka na ilimi, malaka min Allahi min waliyin wala nasir, to ba ka da wani mai jibintar al'amarinka game da azabar Allah ko wanda zai taimake ka dangane da azabar Allah. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana lallashin yahudu da nasara, yana lallashin su domin ko sa yarda da shi ko sa su amince masa. Allah ta'ala ya gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama a wannan ayar cewa ka fitar da tsammani, yahudu a matsayin su na yahudu, nasara a matsayin su na nasara, ba za su taba yarda da kai ba, su yarda da kai, su amince maka, wato a matsayin jinsin yahudu duka da jinsin nasara duka, ba za su taba yarda su amince maka ba, saboda mutane ne waɗanda suke da taurin kai, wanda ba zai yiwu ka iya lallashin su ba, wanda lallashin nan nasu zai sa su yarda da kai. Duk yadda ka kai ga karkata wajen rarrashin su, wannan ba zai amfani ba, hatta tattabi'a millatahum, sai idan zaka bi addinin su. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance lokacin da ya hijira, yuhibbu muwafaqata ahli alkitabi fi ma lam yunha anhu, yana son ya ga yayi daidai da ahli alkitabi a cikin abinda ba a hana shi ba, a cikin wani abin da ba a hada shi ba, yana so ya ga irin nashi ya zama daidai da na ahlul kitabi. Wataƙila kowannan za ta sa su fahimci cewa shi annabi ne daga Allah, har sai da aka umarce shi kai ya watsar da su, kada ya tsaya yana lallashin su. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo yana umarta da asabawa ahlul kitabi, ce walan tarda ankal yahudu, yahudu ba za su yarda da kai ba, walan nasara, haka nan nasara, la anan, la walan nasara anan littaukid ce, an ƙara ta don a ƙarfafa, ba la ce wa take mustaqilla ba, saboda da za ka cire ta daga cikin jumlar a larabce, jumlar da za ta zama cikakkiya, da za ce walan tarda ankal yahudu wan nasara, magana za ta cika, sai dai an ƙara wannan la ɗin littaukid don a ƙara ƙarfafa maganar, dan kada wani ya zo ya yi zaton cewa ana nufin in sun haɗu su biyun ne ba za su yarda da shi ba, amma idan kowa zai ware shi kadai zai iya yarda da shi. Da cewa aka walantar da ankal yahudu wan nasara, sai wani ya ce ana nufin a haɗansu ba za su yarda da shi ba, amma a ɗaiɗaikunsu za su iya yarda da shi. Sai Allah ya ce a'a, ba haka ba, walantar da ankal yahudu su karan kansu ba za su yarda da kai ba, walan nasara kai su ma nasara ba za su yarda da kai ba, kowanne a karan kansa ba za su yarda da kai ba. Saboda haka wannan cewa a kawo aya, a kawo wani abin nan da cewa za a yi imani, wannan ba zai sa yahudu da nasara su yi imani da kai ba. Abinda zai sa su yarda da kai, su amince da kai, shine kai watsi da abin da kake kai na musulunci. Idan ka saki musuluncin, to a lokacin ne za su yarda da kai, amma idan zaka zauna akan musuluncinka, to sai dai su yi maka yaƙi, amma ba za su yarda da kai ba. Lokaci yayi, za mu tsaya a nan. Abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu dada, abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.